sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dusar kankara da matsanancin sanyi sun haifar da tarnaki ga al'amuran yakin neman zabe a jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka a ƙarshen mako. Gabanin zaben fidda gwani na Iowa din na ranar 15 ga watan Janairu, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya shafe akasarin makon da ya gabaci gudanar da gangamin zaben a wajen jihar, ya soke yawancin abubuwan da aka tsara zai halarta saboda yanayin. Tsohuwar jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ita ma ta sauya akasarin al'amuranta ya zuwa ta yanar gizo. Yan jam'iyyar Democrat na Iowa sun canza tsarin zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa ya zuwa ta hanyar aikewa da wasiku a wani lokaci nan gaba a cikin tsare-tsaren zaben, inda ake sa ran shugaba mai ci yanzu Joe Biden zai yi nasara. Akan haka hankali ya karkata kan jam'iyyar Republican a zaben fidda gwanin na Iowa na shekarar nan ta 2024. Taron farko da magoya baya ke tattaruwa da kansu domin zaben dan takarar su na shugaban kasa na jam'iyyar ta Republican. To sai dai wannan na zuwa ne a cikin wani lokaci mafi tsananin dusar kankara da kuma tsananin sanyi da Iowa ta shiga a daidai lokacin gangamin na zaben fidda gwani a cikin shekaru masu yawa, wanda ya haifar da tababa kan tasirin da zai iya haifarwa ga sakamakon zaben. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Russia ta kaddamar da jerin hare-haren makamai a cikin Ukraine da safiyar jiya Asabar, tana mai cewa ta sami nasarar kakkabo da dama daga cikin makaman. Rundunar sojin saman ta faɗa a cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta yanar gizo cewa gabaki ɗaya Russia ta harba makamai 37 da jiragen sama maras matuka uku. Sanarwar ta ce akasarin makaman masu linzami ne da ke da wahalar kakkabowa. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa yana da kyau a lura sama da 20 daga cikin makaman da aka lissafa waɗanda ba sa cikin adadin waɗanda aka kakkabo ba su sami isa wuraren da aka auna su ba sakamakon tsauraran matakan na'urorin kariya daga hare-hare. Mai magana da yawun rundunar sojin sama ya faɗa a farkon makon nan cewa Ukraine na fuskantar ƙarancin makaman kariya daga hare-hare na sama, to amma babu tabbas akan irin tasirin da hakan ya haifar a ƙarancin samun nasarar harin na Russia. Na'urorin kariya na sama na Ukraine sun sami kakkaɓo makaman Russia a cikin akalla yankuna 5 na Ukraine, a cewar jami'ai daga waɗannan lardunan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar take yi da kungiyar Hamas har sai an sami nasara, a yayin da kasar ke dada kainin kai hare-hare a Gaza a jajibirin cika kwanaki 100 na yakin. Netanyahu, wanda ya yi kunnen kashi, ya ce zarge-zargen da ake yi cewa Isra'ila na yi wa Falasɗinawa kisan kiyashi ba zai karya lagon Isra'ila ba. Ba wanda zai dakatar da mu ko kotun Hague ko ma wasu shaidanu, ba wanda zai hana mu. Netanyahu ya faɗa yana mai nuni da kungiyar Hamas da Hezbollah mai goyon bayan Iran, wacce take harbawa Isra'ila makamai daga Lebanon da kuma mayakan Houthi da suke kai farmaki kan jiragen ruwan sufuri a tekun Bahar Maliya, a zaman karfafawa ga Hamas. Prime Minister na Isra'ila ya yi jawabin ne bayan wani zaman sauraren ƙara na kwanaki biyu a kotun ƙasa da ƙasa ta Hague. Ƙasar Afirka ta Kudu ta zargi Isra'ila da kisan kiyashi a cikin ƙarar da ta gabatar wa kotun ta Hague. Isra'ila ta musanta zargin tare da bayyana shi a zaman ɓata suna da munafunci. A yau Lahadi, Najeriya za ta fafata da ƙasar Equatorial Guinea a rukunin A na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka soma a jiya Asabar a ƙasar Ivory Coast. Wannan ne dai karon farko a tarihi da ƙasashen biyu za su gwabza a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. To amma sun taɓa karawa har sau biyu a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010, waɗanda duk Najeriya ce ta sami galaba. Najeriya na halartar gasar ne karo na 20, inda ta yi nasarar lashe ta har sau uku, yayin da ita kuma Equatorial Guinea take buga gasar karo na 4. inda take fatan lashe kofin gasar karo na farko. A wasan farko ta bude gasar a jiya Asabar, mai masaukin baki wato Cote d'Ivoire ta doke Guinea Bissau da ci biyu da nema, wanda ya bata maki uku a saman rukunin na A. A sauran wasannin gasar da za a fafata a yau Lahadi, kasar Masar za ta kara da Mozambique, yayin da Ghana kuma za ta kece Reni da Cape Verde duk a rukunin B.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da saduwa da ku a wani sabon shirin zauren VOA. A yau mun dawo nan gida Najeriya, kuma yanzu zan mika ku ga abokin aiki na Babangida Jibril wanda ya hada shirin daga Lagos. Babangida gare ka.
Bakin da ke cikin wannan zaure da suka hada da Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, masanin tattalin arziki da saka jari, sai kuma Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu, shugaban kungiyar cigaban arewacin Najeriya, yankin kudancin Najeriya. Hau kuma akwai Comrade Musa Jika, mai fafutukar kare haƙƙin bil adama. Maudu'in da zamu tattauna a wannan zaure shine na batun tattalin arzikin Najeriya, yanda 'yan Najeriya suka ji a shekarun baya, musamman shekara da kare, da kuma fatan su a shekaran nan da muke ciki na 2024. Malami na farko da zai fara jawabi a wannan zaure shine Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wanda zai mana matashiya game da tattalin arzikin Najeriya. Dr. Bismillah.
Najeriya da kuma wasu kasashe kananan masu tasowa, tattalin arzikin su musamman na Najeriya ya shiga mawuyacin hali, kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalan. Idan ka duba, na farko, Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe na duniya wanda yake tana da ƙarfin tattalin arziki, wato ma'ana za ga cewa tattalin arzikin ƙasan duniyan kusan haɗe yake saboda dangantaka na cinikayya. To zaka ga akwai lokacin 'yan shekarun baya kadan akwai wannan cutar ta COVID wadda ta zo ta hana harkokin na tattalin arziki, ta hana kasuwanci, aka kulle kasashe. Wannan ya jawo babban koma baya a tattalin kasashe, a tattalin arzikin kasashe, wanda Najeriya tana ɗaya daga ciki. Akwai kuma yaki da aka yi da na Ukraine da Russia, shi ma ya ba da gudunmawa na wurin kawo koma baya, saboda da Ukraine da Russia suna ɗaya daga cikin manyan kawaye na kasuwanci na Najeriya. Bayan haka kuma akwai Najeriya tattalin arzikinta ya shiga koma da hasso biyu, wanda shi ma matsala ne kamin ya farfado. To duk wannan abubuwa sun jawo ma tattalin arzikin koma da kuma sannan an samu kuma canji na gwamnati, wanda an kaddube irin siyasan da muke yi, duk da cewa dai jam'iyya guda ne. To amma za ka ga cewa manufofi yanzu babu manufofi na jam'iyya, sai manufofi na dan takara. Duk wanda ya zama shugaba yana zuwa da manufofin shi, ko a cikin jam'iyya guda ne. Kaga misali a baya-bayan nan, duk da cewa duka jam'iyya ɗaya suke, an samu cire kudin tallafin mai, wanda yake kuma ka lura kasan tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya kudaden shiganta da kuma harkokinta ya danganta, ya ta'allaka ne ga man fetur. To wannan cire tallafin nan da aka yi ya sa farashin man fetur ya hau. Kuma idan ka duba, za ka kusan komi da ake na tattalin arziki yana da dangantaka da man fetur. Kusan dukkan al'amuranmu na yau da kullum na Najeriya ya shahi man fetur, saboda haka idan kudin man fetur ya hau, za ka ga duk tsadin kayayyaki. To sannan kuma bayan haka nan an samu kuma wannan da aka ce daidaito, sabon gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kudin musaya, shi ma ya karya darajar kudin kasan. Saboda haka kaga dole wannan ya haifar da matsala tattalin arziki, don saboda abubuwa sun hau, an samu hauhawan farashi na kayayyaki. Sannan kuma wani abu kuma da ya kara tagayyar tattalin arzikin Najeriya, akwai rashin tsaro. Kaga musamman rashin tsaro, yaƙe-yaƙen da ake a wuraren da ake noma, musamman a arewa, arewacin Najeriya akwai harkokin Boko Haram da kuma waɗannan masu sata mutane da kudin fansa sun hana ai noma, kaga kudin abinci shi ma ya hauhawa. To duk waɗannan sun ma tattalin arzikin Najeriya ta niki a shekaran da ta wuce. Sannan kuma akwai ana zargin masana suna duban kuma akwai cin hanci da rashawa, shi ma wanda yake zaka ga shugabanni ba sa gudanar da kudaden al'umma kamar yadda ya kamata. Mutane za ga mutanen kasan kusan ana kwashe sauran dukiyar da ya rage a fita da su kasashen waje. To wayannan duk shine ya kawo kuma baya a tattalin arziki a Najeriya, kuma Najeriya da ƴan kasanta suka sha wuyan wayannan al'amura da muka je.
To doctor, kana gana akwai alamun za a ci gaba kenan ko za a samu ci gaba ta fuskar tattalin arzikin Najeriya a wannan shekara da muke ciki?
To muna kikkiawan zaton wannan shekara ta 2024 akwai hasashen cewa tattalin arzikin Najeriya zai haɓaka, za a samu ci gaba ta wurare daban-daban, tattalin arzikin Najeriya zai yi gaba. Amma kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta yi wasu abubuwa masu muhimmanci. Babban abin da gwamnati ya kamata ta yi, kaga misali, ya kamata ta bude kofofi da zai taimaka ma haɓaka tattalin arzikin ƙasar, misali noma da kasuwanci. Kaga ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ga cewa waɗannan matatun mai ɗin na Najeriya sun farfado, saboda a samu sauƙin man fetur wanda a baya muka ce yana da alaka da hauhawan farashin kayayyaki. Sannan kuma ya kamata a inganta hanyoyin sufuri, musamman harkan jirgin ƙasa zai rage tsadan sufuri. Yanzu kaga za ka ga masu kayayyaki da suke ɗaukowa daga wasu wurare suna kai su wurare daga kudu zuwa yamma ko daga yamma zuwa gabas, saboda tsadan man fetur za ka ga ya shahi kudin kayayyakin. To amma idan aka inganta layin jirgin ƙasa, wannan za a samu sauƙi. Sannan kuma gwamnati ya kamata ta ƙara yin hubbasa na ganin cewa ta yi maganin wannan rashin tsaro din da ya hana noma da kuma satan mai a can, tunda satan man da ake yi a can wuraren da ake haƙan mai din, kaga zai rage kuɗin da Najeriya za ta samu na shiga. Nan kuma idan ba a yi maganin tsaro ba, ƴan masu satan kuɗin fassan nan da suka hana noma, za ka ga shi ma kuma din ba za a iya noma abinda za a samu a ƙasan ba, wanda zai haifar da tsadan kayayyakin abinci. To muna sa rai idan gwamnati ta yi haɓasa, su kuma ƴan ƙasa suka mai da himma, suka samu dama suka ci gaba da harkokin su yanda ya kamata, to muna sa ran tattalin arzikin zai inganta kuma mutane za su ji daɗi.
To kamar da aka sani dai akwai matsaloli da dama da ya haifar da irin wannan matsala na tabarbarar tattalin arziki. Ɗaya daga ciki shine batun cin hanci da rashawa. Dr. Ado Shabu Dansudu, me zaka ce game da wannan hali da ake ciki wanda ke fuskantar tattalin arzikin Najeriya da ma al'umman Najeriya?
Barka ka dai baban gida, barka da rana ko kuma barka da wuni ko kuma barka da yamma. Tattalin arzikin Najeriya ya tsinci kansa a wani hali da ƴan Najeriya suka shiga, da talakawa suka shiga, wannan a baya ana ganin gwamnatin talakawa ce, amma sai gahi su talakawan su ne suke cikin halin haula, suke cikin halin kakanakai, suke cikin halin niya su, wanda kuma gwamnatin baya ta san da wannan teburus da hita kau da kai. Abin kunya da zaka iya ganewa yanzu, babban abin kunyar matatun man mu gyara ne kawai za a yi musu, amma aka ki gyarawa saboda idan an yo odan mai daga kasashen waje za su samu kuɗi. Bayan wannan sai da kanta gwamnatin ita ce ta damanta alƙawarin ranar 1 ga wata za ta janyo subsidy. Sai gashi yanzu refinarin na Fatakol kaɗan aka yi masa gyara, gashi ya fara aiki. Na tabbatar duk sauran matatun manmu in aka gyara su za su yi aiki, dole ne in Allah ya yarda za a bawa maraɗa kunya. Wannan babban abin takaici ne.
To a bangaren sa Comrade Musa Jika mai fafutukar haƙƙin bil'adama, ta bangaren suna ganin cewa halin da Najeriya ta shiga ta fuskar tattalin arziki ko ƴan Najeriya suka shiga ba wani al'amari ne ya haifar da hakan ba, sai janye tallafin man fetur ɗin nan wanda ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi da dai sauransu. To ko wani ƙarin haske za ka yi mana ta wannan fuskar Comrade Musa Jika?
To kaga ai wannan dama shine kusan ƙashin bayan makasudin shiga halin da ƙasar ta yi na ƙarin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman ƙasa. Babu wani abu wanda talakan ƙasa yake amfana da shi, babu shi. Saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai din da ake ba al'umma suke dan samun sauki. Tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi, farashi karuwa yake yi. To saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar ƙasa ta san abin da take yi. A lokacin da shugaban ƙasa ya fita wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mishi birki. To amma kaga haka din bai yu ba, saboda abubuwan da mu muke kallo ba a dauki yancin dan adam a bakin komai ba a ƙasan. Saboda haka shi yasa kawai kowane kowa yazo zai taka talaka abin da ya ga dama a kan shi. To sannan kuma idan ka tsaya ka kalli yanda tattalin arzikin yake tafiya, kamar din da na gaya maka ba yana tafiya ne kawai hannun waɗansu mutane kalilan.
To Dr. Kaji dai a bayanan da baki suka yi a game da batun tattalin arziki da dai sauransu na Najeriya, ina mafita kenan a matsayinka na masanin tattalin arziki?
Kamar yadda muka yi bayani, a kowane lokaci da ake taba gwamnati shawara ta fada da hanyoyin samun kuɗin shiga ta rage dogaro da man fetur, saboda shi man fetur ba kowane lokaci yake kuɗin shi ke wadata ba, saboda wani lokaci za ka ga kasuwan shi ya faɗi a duniya. To idan ya faɗi za ka ga kuɗin shigan ya na ƙasa. To hanya shine ko gwamnati ta yorance, idan kuma ka duba za ka ga irin bashin da gwamnati ta ciwo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce, wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kuɗin ruwan shi ma yana da matsala. To kamar yanda masana suke bayani shine gwamnati ke kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma, misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci, musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa wa'innan ma'adinan. To amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro, saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wa'innan wurare da suke da wa'innan ma'adinai din rashin tsaro ya addabe su, mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan haƙon ma'adinai din. To idan gwamnati ba ta magani wannan tsaron ba, kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din. Haka kuma kamar yadda muka ce, tunda tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba, ya zama da cewa ƙasan tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba. Mafi akasari za ka ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya. To idan mutane ba su da halin saya, kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba. To saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da custom take karba, sai in tattalin arzikin ƙasa na haɓaka ne yana tafiya daidai, to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji. To babban shawara da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro, kuma ba wai ingantawa ba, a tunkare shi gaba ɗaya a yi maganin rashin tsaron nan, saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai. Sannan kuma kamar shi wannan blue economy, watan na harkokin teku, da tsaftace shi da sarrafa ruwan shi, kamar akwai su ƙasashe da suke makwataka da mu suna da buƙatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su. To kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri. Da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin, to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa, wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyin mu, zai kuma bada aikin yi. To amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu cigaba, kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu ƙasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai ƙarfi wanda suke da sha'awa sun ƙware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku. Akwai ƙasashe da suka ci gajiyan shi da yawa. To idan gwamnatin Najeriya za ta yi haɗaka da irin wa'innan ƙasashen, to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari din.
To masu sauraro, saboda ƙwarewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya.
To yadda shirin ya kawo jiki kenan a wannan makon, idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu dora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibrin wanda ya haɗa shirin daga Lagos, da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Da sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni, inda kamar yadda kuka sani muna tattako zuwa ga bayin Allah waɗanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halalin su. A yau muna unguwar Ikudu a nan Yaoundé da babban birnin Kamaru, inda zamu tattauna da wannan bawan Allah. To malam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunan malam?
Eh, da farko ni sunana Jamal Abdulrahman Nana.
Jamal Abdulrahman
Nana, eh.
Nana. Eh. To malam Jamal Abdulrahman, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina?
Eh, da farko ni mutumin Ghana ne. A Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu.
Ababu.
Duk wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu, a kuma shi ya san Ababu.
To shi kuma ka tsinci kanka ga ka a nan Kamaru. Ya akai ka kasance ga kanan dai nan Kamaru?
Eh, da farko ina yi ma Allah godiya. Ne kamun wannan lokacin har muka haɗu da kai kake min wannan tambayoyi. Shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya. To ni shin ce kadara ne wanda Allah ya zan zo yawon duniya, domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hajji yawon nema ba, tunda gidaje na tashi ba abin da aka rasa. To da Allah ya kadara yau na zo Kamaru. Yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan ƙasa, kuma nan da ya aure na aiki yayana, kuma ina zama arziki da jama'an duk gari, don haka ina godiya ga Allah.
Me ya kwadaitar da kai da zuwa Kamaru, tun da an san akwai kasashe da yawa dai a faɗin duniya a nahiyar Afirka musamman, wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa nan?
Eh, malam Bashir, abin da zan yi gaya ma shi ne, da farko na fara ce ma kaddara ne
haka,
don da na taso kamin zo Kamaru na zauna Najeriya na koyi dinki wanda ake kira Sifani, wanda ake kira a Kamaru broderi. Na iya, bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka, muna ganin yan uwa na tafiya, ne sha'awar zuwa, na shigo Maro daga Maro, kuma Allah ya dalili na zo nan Yaoundé.
To a nan Kamaru, musamman a nan Yaoundé, wace sana'a malam Jamal?
Eh, to da farko dai duk wanda ya san Jamal ya san ni madinki ne ni. Ina dinki, ina broderi. A kwanakin baya, yau kusan shekara kusan 15 kenan, shekara 15 da na koma sana'a sai da motoci.
So wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi?
In Allah ya so ya yarda. Tun da ka san shanin dinki baya tafiya kamar yanda da aka saba.
Haka.
To ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dozin asiri zai zo. Ina yawan samun command wanda ke kira da Faransa, ina tafiya su Kutonu, Najeriya, ina saya mu mutane motoci, wani lokacin ni ma ina sayan nawa.
To yanzu a sana'ar dinki ne ya kake ka samu ka fitta kanka ciki?
Eh, to yanzu ai na gaya ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai.
Eh, teloni sun yi yawa.
Duk da haka,
eh,
a wani lokacin kuna sai da kekuna, ina ce zaka gani inda ka zo zaka kayan dinki zaka kekuna muna yi, amma baya tafiya, ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi.
A sana'ar mota yanzu kamar ya kuke tafiyar da wannan
abin? Eh, sha'anin mota abu ne mai sauki. Ka san mota, kowane mota da irin farashin da yake tafiya, sannan mota na danganta da ane shekara, don ya danganta da abin da mutum ya bukata, akan muke tafiya da shi.
Yanzu aiki in babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki, ka san kace kana kuna tashi ba daga Kamaru ku je Kutonu da makamantan su ku sayo mota cece
ce? Eh, kalubalen da ake samu a kan shanin sana'ar sai da mota, idan mutum ya je sayo mota yana zuwa bai biya aduani ba, wanda ake kira duty, to nan yana yin samun matsala. Amma cikin hukuncin Allah, wanda yake ma'aikatan Kamaru, in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba. Duk wanda ka ji ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka, mummunan aiki nan ne zai samu matsala, amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka bi addu'a ne ta wuce, Allah sai ya daba masana.
Haka ne, to wasu irin kustomomi kuke da shi a wannan sana'a? Ka san ai sungullar mota fa ba abin talaka ba ne ba.
Eh to gaskiya sungullolin da muke da shi, customer da muke da shi, akwai musulmai a kwana.
Na'am.
Kuma shi anne idan yazo zai baka command.
Na'am.
Baya tantancewa, in yaji kai musulmi ne, in yayi ba da kai. Sau da yawa customers da suke zuwa waje na turo min su wake, za ce ku je anguwa kaza, akwai yaro mai suna kaza Jamal, ku je ku ganshi. Mutane suna yin su bani kudi ₦10,520,000 in je ku tunin su musu mota.
Ba tare da ka san su ba?
Wallahi ban taba sanin su, wani ma ban taba sanin shi.
Wannan me yake nuna wa tariƙin alƙawari da amana kenan.
Wannan alƙawari ne da yadda da muke da mutane.
Hakan ne. To wasu irin motoci kamar tana hawo kafi saya da yake ka san a nan Kamaru biyan da aka yi dai akan samu abin da ya shafi ko matsalar hanya ko matsalar man fetur da shauransu, to yawanci mutane za ka suna neman dai motocin da ba sa shan mai yawa.
Eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatar mota, sai ya manta mota tana shan mai, sai ya ce a yana son mota a dey mil disease ko a dey mil disease ko dey mil kens, shi dama yana son babban abu ya hau, sai ya hau dan mutum na da wadata zai sai mota baya bukatar maganan mai, don ya wuce wannan lokacin. Wasu kuma suka saya motocin suna kokawa, amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son Toyota, abin da ya danganta Toyota sun fi so. Ya kama wani mara daban ne, mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka fahimci yaran wayannan motocin.
A mota ɗaya kuna iya samun kamar ribar nawa?
Abin da zan yi gama Malam Bashir, shi abin kasuwa abin sirri ne, kuma ana sallah don lada ne. Wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba, kai dai ka biya ma customer bukatarsa ne. Wani motan kuma in ka zo ba za ka rasa abin ce fa ne ba, shi yasa muke godiya ma Allah. Yawwa, muna godiya kan haka.
To Malam Jamal, a nan Kamaru gidan kan kake da shi ne ko haya kake?
Eh lalle kai babban tambaya. Gaskiya ne ina Kamaru. Ka san dama ba yanda za a haifi mutum yau ya so mu tafiya yau, dole sai ya rafe sannan ya tafiya. Cikin hukuncin Allah dai haya nake. To amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba, tunda muna da wannan tunanin kun ce mun kama wannan hanya.
Kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya haƙƙin masu gidajen hayar da shauransu ba
tare da Allah sai ya yarda. Muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu, kuma wani matsalan aya dai bai taɓa samun ruwan Allah da kuma Allah ya dafa samu gari.
So yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru?
Eh yayana suna zuwa makarantu, suna zuwa makaranta, suna boko, suna karatu Arabiya. Sannan a shekaran bara ma sun je Ghana. To kusan shekara biyu kenan da uwansu suka yi kusan shekara daya. Babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana. Amma kan nesa suna nan.
To alhamdulillah wannan labari ne kyau. To daga karshe kafin mu rufe wannan shiri, tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota. Idan da wata shawara da zaka ba wa talaka kamar Bashir, wace irin shawara zaka ba shi idan yazo neman mota?
Eh to Malam Bashir, Allah alhamdulillah ina godiya, ba zan ce kai talaka bane. Duk malukin da yazo neman mota. Duk malukin da yazo neman mota. Ya dalla ya dan taka wannan mu ne yake bukatun shi asali. In Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an ka zo za mu nuna mata an yanda za ka zo ka samu mota mai sauki.
To mun gode da yawa Malam Jamal.
Ina godiya sosai.
Madalla.
To abinda zan ce ina yi ma sarkin Hausawan yawun da godiya. Don wannan ba abin da zan yi faɗa a kan shi, wannan adali ne mutumin kirki. Sannan kuma ba zan manta da Baba Jika ba. Ina gode wa Baba Jika da yake shi ne ya dan da Malam Bashir. To Malam Bashir kai kuma Allah saka da alheri.
Madalla.
Allah sa ka figa haka.
Amin. Albarka da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masu kallon mu da sauraro, kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Jamal. Bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa, ya kuma yi mana addu'a gaba ɗaya. Da ni da ku Allah ya taimaka, Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi. Naku Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru. Masu kallonmu da sauraro, kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Jamal, wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan ƙasar Kamaru, ya mana addu'o'i akan Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri. To da mu da ku da shi gabaki ɗaya, Allah ya karɓi wannan roƙo. Naku Muhammad Bashir Ladan, sashen Hausa muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.